wata kotun magistrate da ke Acimata ita ce ta yanke hukuncin bayan dukkan su 16 sun amsa laifin da ake tuhumar su da su hukuncin yace idan ba su iya biyan tarar ba za su kasance a gidan gyaran hali na watanni uku lamarin ya faru ne a yayin wani shirin talabijin na kai tsaye ranar Asabar 7 ga watan October 2023 inda wasu gungun ƴan bangan siyasa 16 da ke da alaka da jam'iyyar NPP ne ci suka shiga cikin ɗakin shirye-shiryen gidan talabijin din UTV da ke Accra babban birnin Ghana suka shiga da ƙarfin tsiya suka tada hayaniya a cikin shirin da ke gudana kai tsaye dalilin su na kutsen shine cewa wannan shirin ya kasance a kullum ana sukar gwamnati ba bisa ka'ida ba masu ruwa da tsaki a harkokin yada labarai kamar kungiyar ƴan jarida ta Ghana hukumar yada labaran Ghana jam'iyyar NPP ne ci da babbar jam'iyyar adawa ta NDC sai Allah wadai da abin da ya faru a jawabin da ta fitar ga kafofin yada labarai kungiyar GGA ta ce GGA na kira ga gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyin farar hula jami'an diplomasiya hukumomin ƙasa da ƙasa da dukkan ƴan Ghana masu kishin ƙasa da su Allah wadai da wannan danyen aiki da waɗanda suka kitsa hakan wasu ƴan jarida sun bayyana muryar Amurka ra'ayinsu game da hakan Maryam Bawa ƴar jarida ce da gidan rediyon Marhaba da ke nan Accra
dukkanin wani ɗan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi ɓanna da sunan siyasa da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su Allah na tuba menene CD 2400 ga ƴan siyasa ma waɗanda suke kan karagar mulki a wannan lokaci sai ba wani kuɗi ba ne da ya takara bare ma har ya karya ba shi yasa gaskiya ni dai zan ce idan har za a ci gaba da irin wannan to ɗan jarida ba shi da ƴanci dama sai ya aka tsari kiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata a yi bane wannan ai hukuncin wanda ya saci dunkulan maji shi aka yi musu nan
Abdulhadan Adam ɗan jarida ne da gidan talabijin na GH1
wayan gaji abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya kuma akwai irin wannan ire-iren wannan abubuwa da yake an yi amma wayanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a jakunnin su da yake ba jan kunnin su suna ganin cewa suka kara aikatawa ko kuma waɗansu suka fito suka aikata wannan abu ne da yake su kuma ba za a musu komai ba lokaci ya kai da yake ya kamata gwamnati ta shirya ko ta shirya da waɗansu matakai da yake za a doki a magance wannan
shin ko wannan tarar da kotu ta yanke wa ƴan bangan ya dace lawyer Anas Muhammad ce yanayin karar da aka shigar yanayin hukuncin da za a ɗauka
charging nan shi ya determine conviction da fining nan an charge din su conspiracy to commit crime da rioting daga kuma a law mu is a misdemeanor amma inda abin bai yi mini daji bane charging da aka kai nan azo kusan a ce wai in dai kana da kudi zaka iya kai komi kenan the charge is not encouraging at all shi ya kawo fine nan 2400 Ghana cedis for irin wanga wato aiki bai deter mutane naf Allah gari ko police sun koma su je su yi nazari next time ba su kai irin wanga charge court
yanzu ya rage ga duk masu ruwa da tsaki ciki har da jam'iyyun siyasa tabbatar da kyakkyawan yanayin da kafafen yada labarai da ƴan jarida za su riƙa gudanar da ayyukansu cikin walwala da ƴanci Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana